إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل يليق للنجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأنا سيكون لدي أكبر موروي نسرور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابنا وعلى يوسف عليه الصلاة أصحابنا. فمن دي سألي فأنا سيكون abinda ake so da musulmi su san abu guda uku cikakken sani su ake kiransa al-usulul thalatha, wato kamar dusan murhu ne guda uku din nan. Daya, musulmi su yi wa Allah cikakken sani. Na biyu, musulmi sallallahu alaihi wasallam cikakken sani. Na uku, su yi wa addinin musulunci cikakken sani. To shi sanin annabi alaihi salatu wassalam shi zai sa ka san Allah sosai. Sanin annabi alaihi salatu wassalam shi zai sa ka san musulunci ka fahimce shi sosai. To abinda yasa nace ne farin ciki da wannan, saboda mu yi bayani wanda kanmu zai waye. Kar mu kwatanta annabi alaihi salatu wassalam ko nasarorinsa da irin nasarorin da ake sani a duniya, dan ba daidai ke da kowa ba. Alayhi salam. Anan, duk wanda ka ɗauko a tarihin duniya ya yi fice, ya zama wani abu wanda duniya ta ji cidarsa, aka ce babu kamarsa, to in ka ɗauko shi ka kwatanta shi da annabi alayhi salam, wadan wada zai zama, kowaye shi. Kuma duk wanda ka sani a duniya tarihi ne ya yi shi, amma annabi alaihi salamu shi ne tarihi bai yi shi ba, shi ya yi tarihi da kansa alaihi salamu. Duk wanda ake kira abkari, in ji Larabawa an ce fulanin abkari, abkari wato shahararre, wanda yawa mutane fintinkau, wato gogewa ce da basira da wata baiwa da Allah ya masa, wani baiwa ce Allah yake masa ta zunzurutun sani, ya yi rubuce-rubuce ya fice a duniya. Wani kuma a fagen aikin soja yake yin fice, wani a wani aiki ko na jiki ko wata jarumta shi ne yake yin fice ya zama ya yi fintinkau a duniya. Amma a ɗaya ɓangaren, in ka ɗauki wani ɓangaren sai ka tara ba ƙwararre ba ne. Misali, abinda ya shafi theory wato nazariya, ka ta bada ilimi haka da ka ai ta bayani ai ta bayani, wani ƙwararre ne, amma aka zo wajen aiwatarwa aikace sai ga bashi da basira. Wani kuma aiki in ka sa shi a gaba, wato bai san gajiya ba, sai dare ko iyakar gona, shi kuma iyanan in ka nemi ilimi bashi da shi. Amma annabi alaihi salatu wassalam shi in kana so ka ga nasararsa, ba za ka kwatanta shi da kowane irin abkari na duniya ba. Saboda me? Saboda shi rasulun ayyadahullahu bi wahyin min indihi, annabi ne da Allah ya karfafe shi da wahayi, sannan watawfiqin min ladunhu, kuma ya yi masa gamdakatar daga gare shi. Saboda haka shi annabi alaihi salamu duk abin da ya zo da shi wahayi ne, kuma gamdakatar din na Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala, ba irin sauran mutane ba ne. Don wani annabi da ya zo da manzo alaihi salatu wassalam sun share masa fage ne, duk littattafan da aka saukar sun share fagen littafin da zai sauka nasa, Khatimul Kutub, daga shi ba sauran littattafan da za su sake sauka. Saboda haka abinda za mu lura da shi yau abu biyar: kasancewar annabi alaihi salamu ba abkari ba ne irin na sauran halitta, ba za kuma ka kwatanta shi da kowane irin mutum ba, domin ba za su kwatanta ba. In wannan ya cika a wancan bangare, za ka ga yana da giɓi a wancan bangare, in ya cika a can yana da giɓi a can, amma annabi alaihi salamu shi ne wanda ba giɓi a tare da shi ko so a kowane irin fage kuwa. Saboda haka abu na farko da za mu fara lura da shi daga annabi alaihi salatu wassalam shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kawwanahu kama ahabba, Allah ya tsara shi kamar yanda yake so. yanda yake so haka yi shi subhanahu ta'ala. Wannan shine fifikon sa na farko. In ka kalle shi a kira gangan jiki, to babu irin ta koda a cikin aljanna. Shi yasa ake cewa ajmalu insanin fil kauni, shine mafi kyan mutum a cikin dukkan alam, ba wai a duniya ba, alam gaba ɗaya da Allah ya taɓa halitta, shine ajmalu insan. Komai nasa ya ji alayhi salatu wassalam. Lokacin da Hassanu aka bashi kuɗi radiyallahu anhu, bai shiga musulunci ba, ya zo yawa annabi alayhi salamu zambo, sai Allah ya sa Hassanu ya taho ya shigo. Daga kansa da zai yi haka sun kwe da kansa, ya ga annabi alayhi salamu yana kishin gide, suka haɗa ido. Hassanu ai ƙasa ya faɗi, sai faɗi su ma. Yana ɗagawa sai ce, wa Hassanu minka lam taraka du'aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u, kulligita mubarra'an min kulli aibin ka annaka kar kulligita kama ta sha'u. Tunda nake ban taɓa tsarsa a raina akwai mutum da Allah ya kera irin haka ba. Yace ban ido na bai taɓa ganin mafi kyau na zubin halitta, kira gaba da kauri da sirirantaka da tsawo da gajarta, komai yaji da kyan fata da kyan gashi da kyan ido da bakin da farin da ɗigon da kuma farcen duk. Yace ban taɓa shi ne a jimalumika lam talidin nisa'u, mata ba taɓa haihuwa irin sa ba. Sai ce khuliqta mubarra'an min kulli aibin, an halicce ka baka da aibi komin kankantarsa, ka annaka kar khuliqta kama ta sha'u. Kai ka ce kai ka dinga kaya wa Allah ga yanda kake so a yi ka yi ka. To wannan shine abinda Allah ya fara wa annabi alayhi salatu wassalam, wato ya gine shi kamar yanda yake so, ya kuma zuba masa dabi'u kamar yanda yake so. Sannan na biyu, na sha'ahu kama arada, ya tashe shi ya raya shi kamar yanda yake so. An tsara shi cewa shi wani halitta ce daban mahaifinsa alayhi salatu wassalam, wa ridwanullahi alayhi, kafin a haifi annabi alayhi salam ya bar duniya. Saboda me? Saboda annabi zaɓaɓɓe ne, daban yake, ba zai zama yana da wani ɗan uwa ba wanda zai fito daga wannan tsatsan. Shi kadai zai fita daga tsatsan, ba zai samu kishiya ba. Sannan nana Amina radiyallahu anha, ita ma ba wanda zai yi tarayya da shi alayhi salamu a cikin mahaifarta, shi kadai Allah ya tsara shi special aka yi shi. Saboda haka yana shekara huɗu ita ma ta bar duniya, saboda ba wanda zai tarayya da shi anan. Saboda haka ya tsara shi alayhi salatu wassalam. Wannan ya bambanta da kowace irin halitta. Sannan wanda ta yi maganar dingozomanci, Shifa sunanta Waraka, Allah ya waye zaɓe ta kuma sunanta Waraka. Sannan wacce ta ɗauke shi ta goya shi sunanta Barakatu, albarka. Sannan wacce ta tafi da shi Banu Sa'ad ibn Bakar, ta taya tsaraine shi sunanta Halimatu, wato mai haƙuri mai juriya. Saboda haka Allah ya yi masa wannan tsarin, subhanahu wa ta'ala ya tashe shi. Sannan ya koma hannun kakansa Abdulmuttalibi, kakan nasa yana shekara takwas ya rasu. Sannan ya koma hannun Abu Dalib, shine wanda ya zauna har zuwa lokacin da ya aure, har zuwa shekarar wato aike ta 11. Sannan kirayo, to tsarin da Allah ya yi wa annabi alayhi salam da irin tashi daga hannun wani zuwa wani, kuma ya taso a birnin Makka alayhi salatu wassalam cikin al'umma da suke bauta wa gunki, kuma garin da ya zama ita ce alƙiblar masu bautar gunki da duk abin da ake, sai Allah ya wanke shi tas, ba shi da ruwa da wannan gaba ɗaya, bai goyi da bayan abin bai kuma yadda da shi ba. Duk abin da matasan Makka suke na sharholiya da shaye-shaye da zuwa gurin garaya da kaɗe-kaɗe, annabi alayhi bai taɓa yi ba, tare da cewa ko maraya ya tashi. Ubangiji ya taya masa haka ne, ya wanke shi tas har zuwa shekara 40, babu wanda ya taɓa ganin wani tsofa ne tare da shi. Haihuwarsa Allah ya saka ta a fefai, haka ya tallanta duniya ta sani ko akwai illa, babu. Ya taso haka har zuwa shekara 40. Saboda haka in ya zo ya ce shi annabi ne, babu wanda zai ja akan wannan. To wannan shi ma haka Allah ya zaɓe shi yi masa. Sannan sayyarahu bashara, Ubangiji ya yi su mutum, amma kamili cikakken mutum wanda yake da kamala ta mutuntaka. Duk wani mutum in ka dauke shi za ka ga yana da wato gibi ko wani rauni a wani bangare nasa, amma banda Annabi alaihi salatu wassalam yana da kamala ta rujula da kamala ta komai da kwarjini da abubuwa. Lokacin da yaje gidan Nana Ummi Mu'abbadin radiyallahu anha, ya shiga inda take, ya suka kai sallama, ya ce mata, matafiya ne, muna buƙatar a taimake mu da abin da za mu sha saboda kishirwa. Nana da haima guda biyu, daman al'ada su ce su yi wannan, ana kiransa istiraha. Har yanzu ka tafi tsakanin Makka da Madina, hotel ɗinsu da istiraha ce, wurin hutawa ne, daman sun gaji wannan tun da daɗewa. Ya shiga alayhi salatu wassalam, ta ce masa babu komai a gidan. Sai ce mata ga wata akuya can da na gani a kwance, ya za a yi da wannan. Sai ta ce ai zaga arama ce, ba lafiya, ba za ta iya shiga cikin garke ta tafi, kuma ita kanta ba za ta iya miƙewa da kanta ba. Sai Annabi alayhi salam ya ce da ita, ko za ki bani dama in tatsi nononta? To ita kuma sai Allah ya kaddara mutuniyar kirki ce tana da aryahiya. In ba mutuniyar kirki ba ce, yana cewa ba na dama an tatsa, sai ta ce ai na ga maka ba ta da komai. Amma sai ta ce in ka ga za ka tatsa na ba ka dama. A nan Allah ya yi mata 19 ta arziki da sai masaka. Sai ce a bashi, da aka bashi ya ce kawo ƙwarya. Sai ya zage hannun rigarsa, ya zage hannun rigarsa alayhi salam. Sai ta ga ya taɓa bayan akuya, sai ba akuya ta yi sambal. Daman mukiyayi ne, ya saba kiwo, alisa ya ɗaga ƙafar ta yi maƙale, sai ya sa hannu da ya bismillah, tatsa ɗaya biyu uku, sai ƙwarya ta cika. Sai ya ce mata karɓi kishin, bai sha ba, bai ba waɗannan biyun sun sha ba. Sai ce karɓi kishin, ta sha. Ya kalle ta alayhi salam, sannan ya ce sauran su sha. Akai sannan shi, sai ce a kawo masa ƙwarya babba. To shi ne aka yi wannan, ya tatsa ta wajen tatsa ka sama da 30, ya kai 37, wani kaɗa da wancan shi ne ya zama kusan 40. Da ya yi wannan sai ƙwarya ta shiga, sai ce ki ajiye. To Umma Mu'abbadin ta ƙare masa kallo, da ya gama tun kamar ƙarfe 11 rana ya shiga gidan. Sai bayan 5 ya fita, ta ƙare da shi alayhi salamu, ta ga abubuwa da dama. To a wannan lokacin da aka ba shi dama ita tsa akuyar alayhi salam, sai ce ta sha. Saboda me yake ta sha? Don ta tabbatar ba dabo bane, ba saddabar bane, nonon ne. Ta fara sha, ta ji nonon da ta sani shi. Sannan da ya bata ta sha alayhi salamu, ya girmama ta dan gidansa aka je, kuma ta girmama shi, ta ba shi dama, ya sauka a gidan kuma ta ba shi dama, ya tatsa akuyar alayhi salatu wassalam. Sannan ya ce ta sha dan ya ga ya take sha, dan ya samu dama da zai mata gyara. To da yi wannan aka gama da izo sha, ya sha dan ta ga ya ake sha, ya koya mata alayhi salam. An ce ta koyi abu ya kai 50 a wannan ɗan zaman da ya a gidanta alayhi salatu wassalam. Ya sallama ya fita, da mijinta ya dawo, sai ya ce ya ga nono a gidan fal masaki. Sai ce ina kika samu nono? Sai ta ce marra alaina rajulun mubarakun, wani mutum mai albarka shi ne zai wuce ta gidan nan yau. Sai ya ce wataƙila ɗan uwan ƙuraisha wannan ne da ake rigima da shi, sai suhuli kwatanta mun shi. Sai fa ta fara magana, ta ce ba shi da ƙaramin kai, ba shi da babban kai, kansa a aune yake, sannan da ƙirjinsa da cikinsa a sanɓale suke sanɓal, ba shi da babban ciki, sannan ƙira jikinsa ƙira ce. Ta ce fatarsa wato ya dilance, sannan kuma idansa baƙi ne, farin takwala ne, sannan akwai gira wadda ta taho ta haɗe har goshinsa. Fatar gashin idan ga yanda yake, ta dinga lissafawa, ta ce muryarsa kuma in ka ji, wata irin murya ce mai wani irin amo, ba kasa can ba ba kuma can babba ba haka take duk wanda yi ta sai ta ratsa ransa tace maganar sa kuwa akwai hikima sannan yanda ka san dutsen wuya na ɗaya mace wanda aka tsera shi yar 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 haka maganar sa ke tafiya babu silili a cikin maganar sa babu kuma kauro a cikin maganar sa duk wanda yaji shi sai abin nan ta gaya masa wannan sannan sai tace kuma Allah ya gine shi da kwarjini duk wanda ya kalle shi a kirarsa akwai kwarjini a ciki sannan da ka kalle shi na tsatse da ka kalle fuskarsa ka san fuska ce ta mai alheri sai ce shi kamar ganye ne tsakanin ganye guda biyu a cikin Abubakar radiyallahu anhu kenda Abdullahi ibn Urayy kidin laishi radiyallahu anhu sai ta ce huwa amdarus salas a ukun ya fi kowanne kyau a cikinsu sannan na fahimce su idan ya yi magana za ka ga sun yi tsit idan ya yi umarni sai ka san tashi nan da nan suna aiwatarwa ta dinga lissafa sai da ta lissafa abu ya kai 30 kuma ta raba annaba su mai gida 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 sai da ta raba shi bayanan da ta yi in ka lissafa shi ta raba annaba su wajen gida 7 tunda ba wannan na zo yi ba kawai ba da misali nake na cewa sayyarahu bashara ya yi shi mutum wanda yake daban a cikin mutane da Allah ya tsara to ce wannan maganar da ta gama gaya masa sai ya ce wannan dan kunkure shanin ne ba makawa in Allah ya bani dama zan je na bi shi to shine Allah ya musu arziki da ita ummu ma'abadin da shi wato abu ma'abadin din da suka musulunta aka ci gaba da rayuwa wannan akuya kuma ta ci gaba da bada nono ko ta haihu ko bata haihu ba wanda an ce har yanzu irin wannan akuya suna nan ba bukatar da sun haihu akuyar haka ta ci gaba da rayuwa ba ta bar duniya ba akuya nan sai zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu annabi sai je Madina shekara 10 alaihi salam sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya shekara 2 da rabi sayyidina Umar ya samu shekara 10 da doriya to sannan wannan akuya ta tada ajalinta wannan haka ubangiji ya tsara annabi alayhi salatu wassalam sannan na hudu ba asahu rasula ya aiko shi annabi manzo wanda aka ba shi sako wanda ya kunshi dukkan abin da ake bukata na duniya da na lahira na kowace irin fuska ubangiji ya aiko shi da shi alayhi salatu wassalam sannan da ya aiko shi sai ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ishe sun aiko ka shahida bai bada shaida akan al'ummarka akan ka isar musu da sako bai bada shaida akan al'ummar duniya cewa sauran annaba da manzanni alaihi salatu wassalam sun isar da sakon su sannan wada'iyan ila Allah mai kira zuwa ga Allah kadai sa Allah shi daya mai kira ila mabadi'i wal fada'ili akan munufofi da kuma kyawawan halaye yake kiran duniya akan wannan igina ta kai sannan mubashiran mai yin albashir ga wanda suka bi shi zai ga muku ga abin da Allah zai muku ga abin da Allah zai muku sannan wani zira mai gargadi ga wanda suka saba ga abin da zai yi ga yanda zai faru sannan wasirajan munira sannan fitila ce mai haske wanda duk ya bi shi zai tsira zai samu tafarki madaidaici wanda zai samu kansa gidan aljanna alaihi salatu wassalam to wannan shi ma shine abu na hudu da Allah ya yi wa annabi alaihi salatu wassalam sannan na biyar ja'alahu rahmatan lil alamina sai sanya zama rahama ce ga alam gabaki daya sabana dukkan wani abu nasa da motsinsa da sakonsa da komai rahama ce Allah madaukin sarki ya bayar to bayan sakamakon wa'annan biyar da Allah yake bance shi da su alaihi salatu wassalam sai malamai suka ce akwai buƙatar mu kalli annabi alaihi salatu wassalam ta fuskoki ana cewa rayuwar sa alaihi salatu wassalam hayatun tarihiyatun halayya rayuwa ce ta tarihi sannan hayatuhu hayatun kamila hala rayuwar sa rayuwa ce cikakkiya sannan hayatuhu hayatun jami'a rayuwar sa rayuwa ce wacce take ta kunshi komai sannan hayatuhu hayatun amaliya rayuwar sa rayuwa ce ta aiki to wannan da su ake kallon annabi sallallahu alaihi wasallam to a dunkule ba dadewa zan yi ba wa'annan abubuwan guda hudu su nake so in ba mu haske akai sai mai Fatiha mu tashi da aka ce hayatuhu hayatun tarihiyya rayuwar sa rayuwa ce ta tarihi abinda ake nufi anan shi tarihi mafi yawa tarihihi yana shiga cikin sa almara tana shiga cikin sa idan almara ta shiga da tarihihi abinda yake na hakika bacewa yake kuma za a rasa abinda za a kama a ciki bari mu ba mu misalin tarihihi kamar misali Kano an ce an yi wani washi wata tamburbura da wani mutum da aka ce wa kato ne yana zuwa yana da sanda ya make giwa ya rasa ya sakota a kafada ya taho yi kaza kaza ga wannan tarihihi ne in ka bi sa hankali sai ga wannan abun ba za su faru ba a rayuwar mutane to duk tarihin da yake da wannan ba tarihi ba ne kuma duk wanda aka dora wannan tarihin sa ba zai dore ba amma annabi alaihi salatu wassalamu nasa tarihin tatacce ne duk wani tarihihi baya ciki duk wata almara ba ta ciki saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya kaddara rayuwar annabi alaihi salamu saboda shine khatimun nabiyina wa imamul mursalina alaihi wa alihi wassalatu wassalamu dole komai na sai zama an tsefe shi domin daga kansa ba sauran annabi alaihi salam da mun abinda ya rayu akai kowa ya samu dama ya samu rayuwa kansa ilamul kiyamati sai zama na tarihin sa an tace shi babu gibi a cikin sa babu wani abu na almara a cikin sa babu tarihihi a cikin sa kowanne abu da ya shafe shi alaihi salam an yi tawsiqin sa an tantance shi an tabbatar shi yasa abinda malaman musulunci suka yi na kiyaye tarihin annabi alaihi salam a duniya har yau har gobe da duniyar musulmi da ta kafirai da ta masu ilimi da ta kowanne mai kwakwa ya yadda cewa alƙalamin malaman musulunci na tarihin annabi alaihi salam alƙalami ne da babu mai gyara da zai samu gyara a kansa sun bi filla filla in za a yi magana a kansa alaihi salam sai sun rubuta maka cewa wani dan wani shine izo da abu kaza a lokaci kaza a guri kaza wani kuma ikarba shi kuma iba wani idan littafi ya rubuta za su rubuta ya rubuta littafin a guri kaza a gari kaza da kaza ga dalilansa sannan wanda izo ikaranta littafin a gurinsa sai an faɗa cewa wane a gurinsa ikaranta wannan littafin ya tabbatar abinda ikaranta nan haka yake babu wani abu da ya yanke tsakanin annabi alaihi salam zuwa wanda ya karanta ko kuma in ba karatu yi ba a gurinsa za su faɗi cewa wannan nan ya zo ya karanta shi kuma yana ci bai yi masa gyara ba ya yarda cewa abin da ya faɗa daidai ne wani kuma za su ce munawala yi masa ya rubuta duk abin da yake cike ce ga shi je ka duk abin da yake wannan ne maka izini ka karanta ka koya wa kowa wani kuma wajada sun dinga lissafa matakai matakai daga sama ruwaya wane ne duka suka bi su daki 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 saboda samu tausiki da tabbatar da abu da inganci wanda babu wani lahani da ya shiga to a duk tarihin duniya babu wanda aka yi wa haka sai annabi alaihi salatu wassalam kuma duk abin da ya shafi rayuwar sa alaihi salatu wassalam suka taske shi suka rere shi suka fitar ko kaki yayi alaihi salam zai tofar sai sun faɗi yanda ya tofar sai sun faɗi wacce fuska ya tofar ta wani bangaren dama ko hagu sannan suwaye a gurin in an gama ya suka yi da wannan kakin nasa da ya tofar alaihi salam sannan aka zo aka ɗauki dukkan gaɓoɓinsa su ma aka yi musu sira sirar ta annabi alaihi salam ba wai iya rayuwarsa aka yi wa sira ba gaɓoɓinsa ma alaihi salam kowace gaba ɗaya an mata sira hannun annabi alaihi salam an mata sira me ya ma'ana sira an faɗi irin yanayin hannun da irin laushinsa da irin ƙarfinsa da irin ƙanshinsa duk wanda ya kora hannu a kan tufa ko a kan mutum sai shekara ana jin ƙanshin a wannan wani in ya zo ya masa mubaya'a yana kama hannunsa sai mutum ya faɗi yau so da bai taɓa jin hannu irin wannan ba sannan an faɗi tarihin annabi alaihi salam mutum nawa annabi alaihi salam ya taɓa ɗora hannunsa a kansu abu nawa annabi sai ya taɓa taɓawa sannan wani irin makami annabi alaihi salam ya taba sannan dabba irin wadda annaba sai ta sanwonan ta wadda ya hau irike linzami akan ta ko ya rike gezar gashin kanta duk abin da ya taba yi da hannunsa alaihi salam an ware an yi bayanin sa a duniya isharar da yi da hannunsa alaihi salam an fadi irin ta wadda ya hada yan yatsan sai ce ana wa kafilal yatimi ka hataini fil janna sai da aka ware ta aka fadi me yake nufi da wannan alaihi salam to wannan shi haka Allah yi masa alaihi salatu wassalam to shi ake kira hayatun tarihiya rayuwa ta tarihi wacce ta kunce tarihi mai ma'ana na gaskiya ba sofanan illa a cikin wannan tarihi so na biyu rayuwar annabi alaihi salatu wassalam hayatun jami'a rayuwa ce da take ta haɗe komai babu abin da ya rage alaihi salatu wassalam na rayuwar dan adam tun kafin a haifi mutum an yi tsarin yanda mahaifansa mahaifi da mahaifiya za su zaɓi yanda za su yi aure an tsara yanda auren zai kasance an tsara yanda za a tarbiyyanci da an gama da wannan an faɗi yanda za a kula dangantaka tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala yanda za a kula dangantaka tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum tsakanin mutum da sauran halittu tsakanin mutum da muhalli an faɗi yanda tattalin arziki zai kasance an faɗi yanda zamantakiya za ta kasance an faɗi yanda mulki da shugabanci zai kasance an tsara yanda za a yi lokacin da mutum ke cikin bakin ciki an tsara yanda za a yi lokacin da mutum ke cikin farin ciki an tsara yanda za a yi lokacin da mutum ya yarda da abu an tsara yanda za a yi lokacin da mutum ya fushi da wani abu an tsara yanda za a zauna da masoya an tsara yanda za a zauna da abokan gaba an tsara yanda za a zauna lokacin zaman lafiya an tsara yanda za a zauna lokacin tashin hankali duk abin da ka sani na rayuwa ba wanda ba tsara ba an tsara kuma yanda mutum in ya mutu yanda za a yi masa wanka yanda za a yi masa likafani yanda za a kabarinsa yanda za a saka shi yanda za a rufe har ruwan da za a yayyafa akan kabarinsa sai da annabi sai tsara yanda za a yi wannan abin ba a bar mutane haka ba daga nan kuma har izuwa a tashi kiyama abin da za a filin alkiyama da wanda za a yi siradi da an sauka daga siradi da wanda za a yi a cikin wuta da na aljanna gabaki ɗaya sai da ya zo da shi shi sake kira hayatun jami'a rayuwarsa ta zama shakundun ta kunshi komai gabaki ɗaya sannan kuma hayatun kamila shine na uku rayuwa ce cikakkiya ba inda ta dace a hanya ana cikin tafiya sai ga hanya ta yanke rayuwarsa gabaki ɗaya da jere take tar har ila yawmul qiyamati bayan da zaka samu ya yanke ko an samu racewa ko yankewar hanya babu ita a rayuwarsa alaihi salatu wassalam a cikin abin da malamai suka rubuta sannan na hudu hayatun amaliya rayuwa ce ta aiki an ce abin da ya faɗa da harshe to kuma za ka ga ya aikata shi aikace alaihi salatu wassalam in ya ce yi gaskiya ko ka zo mu'amala da shi sai ka ga gaskiya shi sa da aka tambaye na Aisha radhiyallahu anha akan annabi alaihi salam sai ce khuluqul qur'an ai sabbi asa gabaki da alqur'ani shi shi rayuwarsa gaba ɗaya fassara alqur'ani shi qur'ani ne yake tafiya da kawuwarsa saboda haka ita rayuwarsa amaliya in kana so ka ga yanda shugaba yake a fagen yaki to dauko annabi alaihi salam ya ga yanda ake lokacin da aka yi nasara ka ga ya ake lokacin da aka samu karaya a yaƙi ka ga ya ake lokacin da aka kulle yarjejeniya da mutane ta alƙawari ya ake cika alƙawarin lokacin da ɗaya ɓangaren ya warware alƙawarin ya ake mu'amala da su annabi alaihi salatu wassalam ya yi a aikace an gani an ga yanda yi da matan gida kowace ya san ta ya san ɗabi'unta ya san halinta ya yi mu'amala da ita haka mai saurin fushi ya yi amfani da ita ya zauna da ita akan tana saurin fushi ya tafi da ita aka haɗe zuwa ƙarshen rayuwa wacce take da hali na ƙarancin shekaru za ta yi abu gaba gadi ya tafi da ita akan yanda take ya yi mata siyasa ya zauna da ita lafiya alaihi salam dukkaninsu an gani yanda ya yi wa ƙananan yara alaihi salatu wassalam yanda ya yi wa sahabbansa ridwanullahi alaihim yanda ya yi wa waɗanda aka ributo a gurin yaƙi shi ma alaihi salatu wassalam an ga yanda ya aikace ina tana Sumamatu ibn as-Salim da aka kamo shi ya alƙawari sai ya zo ya tumbuke Madina ya kone ta sannan yana cikin shirye-shirye ya fito zai tafi Umara shi Sumama irin tasirin ta wancan lokacin sabon annabi alsun suna zaga ko sai suka cika cibin da shi sai suka riba ce suka kamo shi suna zuwa sai suka kashi masallacin annabi suka tungume shi aka daure shi aka bar shi ana annabi alsun ya fito daga gida ya zo masallaci sai ce wannan waye sai ce sumamatu bin asali muki in ka kashe ni ka kashe muki in ka banda ka bar wanda ya san aljiri sai annabi sai tafi rubu da shi saka jama'a nan sake dawo sai ce musu shin ko kun ba shi ruwa ya sha sai su ma wace ji an faɗi wannan karam an ba shi ruwa ya sha sai annabi sai ku ba shi ruwa ya sha aka waye sai ce ku kwance shi ma aka kwance shi ba dama ya gudu aka kwance shi ya zama a haka yake wanda ya shigo ba zai gane cari ba ta ce ba ne sannan annabi sake masa magana sai ya ce in ka kyale ni ka kyala wanda ya san alheri in ka kashe ni ka kashe maƙiyinka sai annabi sai je kana kyale ka har ya fita sai ya dawo sai sai a ɗazu ba wanda nafi ƙi a duniya irin ka amma yanzu kai nafi so ina na musulunta to haka yake mu'amala da mutane alaihissalatu wa ribatosu haka aka kamo yar hatan wadayi wannan mutumin da ake labarin sa mai kyauta aka kamo yarsa a gurin yaki da aka zo da ita sai aka ce da annabi alaihissalam wannan fa yar hatan wadayi sai kalle ta alaihissalam sai ta ce masa ni yar hatan wadayi ce ka sake ni sannan sai kalle ta sai ya buce aka sa su a kewaye an kare gurin da danga to kullun sai wani mutum ya zo ya ce da ita in zai wuce to masallaci ki roke shi ya miki afuwa sai ta fasa danga ta leko ta sai kai mun afuwa ne yar hatan wadayi ce sai ta fi kyale ta da ta ga an yi kwanaki bai ce mata komai ba sai ta daina sai ta ga wannan mutumin ya dawo sai ce mata ki ci gaba sai ta iya dawa ta ce ka ya kyale yar hatan wadayi ce ranar sai ya dawo sai sun aka kyale ki zaki iya zuwa gida sai sai ce baki iya zuwa wace amma na kyale ki ce a haɗa ta da wanda za su kai ta shi ke na aka sake ta alaihi salatu wasu na kyale ta turan da ya ci maka da yaƙi alaihi salam ran nan ya nuna wa mutanen maka matsayi ya tara su gaba ɗaya so ake a ga cewa a wannan ranar maka wato duk kwatamin garin maka yana yawo jini ne zai dinga kwarara kawai shekara 21 suna gazabta shi suna kashe masa makusanta suna toshe hanyoyin duk da izo da su alaihi salam dan ne ya samu iko a kansu yace me kuke tsammanin zan muku suka ce alheri domin kai karimi ne dan dan uwa karimi sai ce to ku je ga baki daya na yafe muku to dan kar a ce akwai rauni domin akwai rahama ba ta tabbata sai akwai ukuba sai yace su safwanu su Abu Sufyan ibn al-Haris alallahi wa inna rasuluna sai ce duk aka kashe su ya ware mutum tara ya ce duk inda aka gansu aka kashe su kowanne ya firgita domin la karara alazi irin min al-asri duk wanda yake tafiya a daji ya ji zaki a kusa da shi ya haɗa bayansa da jikin ƙasa ya gunzu kururuwa to wannan ba ka da kwanciyar hankali to tunda ya ce aka kashe su tabbatar ba wanda zai tsira shi Safwani ya yi maliya a guje zai jefa kansa a kogin maliya ya mutu wannan icen wannan icen Wahab ya shigo ya ce ka kyale ina roƙawa Safwani afuwa kashin zai faɗa a kogin maliya sai ce na masa ya ce ya fa firgita da kyau in an je an faɗa ba zai amince ba sai warware rawanin sa da su can guje ka nuna masa haka ta baka nuna masa da idan an masa afuwar a shi yana kulle da wani abu annabi ya kyale shi sai ya musulunta aka karɓe shi Abu Sufyan ibn al-Haris radiyallahu anhu wato abu ɗan maza za su kira annabi alayhi salam ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib yana daga cikin mutum biyar da suka fi kowa kama da annabi alayhi salam amma shi ya matsawa annabi alayhi salam shi ne Hassan ya dinga masa waka ya ce ala ablik Abu Sufyan anni fa anta mujawwahun nahabun khawab bi anna suyufana tarakarka abdan wa abdul dari sadal hal imam to sai shi ma ya matsa ana wasu ce shi ma ce aka shi shi da aka zo sai na alirizam shi yi wuf to da duk yan mazajar suke sai ce kace matsa kusa da shi kace tallahi lakar asarakallahu alaina wa in kunna la khali'in. Sai fita yace tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khali'in. Sai kalle shi yace na kare ka. Ko kan Nabi Yusuf bai fi ni alheri ba. Tunda haka yau uwansa kai ma je ka. Sai kare shi. Fa yanzu ina ganin kabarinsa a Madina. Da shi da Abdullahi ibn Ja'far da Aqil ibn Abi Talib inda annabi suke tsayawa in ya shiga baki a nan aka binne shi radiyallahu anhu shikenan sai suka bi shi ya tafi yakin ta Hunayni suka musulunta ran nan kuma suka bi shi haka ya tafi da su alaihi salatu wassalam da abu ya faci ya faci ya faci duk sahabban nan mutum 112 suka tarwace bihun mutum bakwai ba tare da shi sai ga Abu Sufyanin yana rike da linzamin alfadar annabi alaihi wanda yi wannan zake zake kuma yi musulunta a ranar shi ya rike wannan bai gudu ba annabi sai ce yace waye ana sai ce ana ibnu ummika ana ibnu ummika duk sun koya masa su san dabi'un salisa ni dan ƙar ko dan mahaifiyarka ne saboda nana Halimatu Sa'diya shi ma ita ta shayar da shi yana sanar da shi annan Musa alaihi salatu wassalam da annabi Haruna ibnu umma la ta'kul bi lihiyati wala bi ra'si haka dinga musu mu'amala alaihi salatu wassalam sannan Safwan shi kuma yace duk da abu da aka masa so yake samu dama ya raba annabi alaihi salatu wassalam da duniya ana gama yakin sai yace ina Safwan yace ga rakumi 100 je ka dai karba zai godiya sai ce ga wata 100 dauki ya da zai godiya sai ce ga wata ɗarin sai ce wallahi da bana kauna amma yanzu da kauna kowaye in yi sa gaban ka zan kashe shi to ita ce hayatun amaliya rayuwa ce a aikace duk abin da ya faɗa haka ya fassara alaihi salam ko me yayi to sai zai fara aikatawa da tsaya a wajen ubangiji subhanahu wataala Allah da kansa ya shaida shi ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi shi ya fara ku kowa imani da abin da aka saukar masa alaihi salatu wassalam sannan wani kafiri yana cewa shi ya yarda cewa duk mutum in zai yaudara waɗansu to ba zai yaudara kansa ba duk wanda zai yaudara ba zai yaudara kansa ba yace annabi alaihi salam da abin da yake faɗa na Qur'ani ba gaskiya bane da ba zai yi wani abu da Allah ya saukar da wallahu ya asmuka min an-nas ba to wanda annabi alaihi salam duk gidansa gadi yake har yanzu ka shiga rauda akwai uswanatul haras anan mai sagadi suke gidan annabi alaihi salam dare da rana gadi yake in zai yi tafiya gadi in yana zaune ma akwai ba a barin mutun jigari jigari sai ka karfa irin su zai fita dan bazalle ya mana wanda in idan ka ya ganci sai ka furgita saboda cika sarkace su karfa ga karfin hali irin su Az-Zubair ibn al-Awwami radiyallahu anhu daga mutun da shi kade tankar da jarumi 2000 to irin su ne suke rike takobi su tsaya a inda annabi alaihi salatu wassalam duk yake a zaune suna tsaye koda wani zai matso ayi ba shi amma da Allah ya saukar da wallahi ya asmuka minan nas sai ce kowa ta bi kyale yace to inda ba gaskiya ke faɗa ba yanda zai yaudari kansa in ba gaskiya ba ce tsitsi alaihi salam to wannan ita ce hayatun amaliya rayuwa ce a aikace duk abin da ya faɗa a aikace fassara shi kuma ita ce tafi jan hankalin kowa a rayuwar annabi alaihi salatu wassalam ita ce kuma ta bashi nasara a kan rayuwarsa alaihi salatu wassalam to wannan ita ce shimfiɗa da nake so zan yi a kan wannan nasarori na annabi alaihi salatu wassalam wadda a isar da saƙonsa alaihi salatu wassalam wanda ba za su tsaya ba har cikin aljanna wannan nasara tana tafiya zan ɗauke su daki-daki kuma zan yi magana a kan me ya jawo ya samu nasarar alaihi salam bayan wannan taimakon da ubangiji ya masa me ya yi na nasara wanda ya ajiye al'ummarsa wanda mu ma in muka bi za mu samu nasara a rayuwarmu in muka ajiye za mu zama 'yan baya ga dangi wannan su ne wanda nan gaba aka zo zan ɗauke su daki-daki-daki-daki da yardar Allah mu gabatar amma a yau iya nan nake ganin zan sa aya Allah ya tarfa mana albarka annabi alaihi salatu wassalam Allah ya sanar da mu annabi alaihi salatu wassalam Allah ya sa mu fahimce shi alaihi salam mu gane annabi alaihi salam mu gane sakon da ya so da shi alaihi salam Allah ya hore mana kaunarsa alaihi salatu wassalam Allah ya hore mana yin biyayya gare shi alaihi salatu wassalam Allah ya hore mana koyi gare shi alaihi salatu wassalam na roƙon Allah ya tarfa mana albarkarsa alaihi salatu wassalam ya tarfa zuri'armu albarkarsa alaihi salatu wassalam duk wani abu namu Allah ya sa mana albarka annabi alaihi salatu wassalam a ciki Allah ya gafara ga magabatan baki da Allah cika wanda imani qulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.